Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. Masu sauraron mu a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A duk faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraronmu assalamu alaikum, yau ma ta kunce Halima Jumrau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Lahadi 31 ga watan Yuli da fatan dukkunanan lahiya. Kayan ku ji abubuwan da muke tahe da su da farko ga Usman Ahmad Kabara da kanin labaran duniya.
To Halima, kalla mutane 13 ne suka mutu waɗanda suka hada da fararen hula 5 soja 1 da kuma mahara guda 7 daga ciki harin ta'addancin da aka kai a wata harabar ɗan sanda a Mogadishu. Jami'an Iraki sun ce mahara sun kai wasu harahara guda 2 akan wata ma'aikatar sarrafa sinadaran kimiyya a arewacin ƙasar. Wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta buƙaci Afghanistan ta gurfanar da rundunonin mayakan sa kan da ke biyayya ga jami'an gwamnati game da kashe-kashe da cin zarafin fararen hula a arewacin Faryab.
To kamar kowace Lahadi, Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara, amma kafin nan muna tahe da rahoto ɗaya daga Najeriya akan hare-haren da sojojin Najeriya suka kaddamar a jihohin Lagos da Ogun. Hassan Umaru Tambol ya tattauna da kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar. Sai kuma tattaunawar da nayi da Hajiya Madina Dauda, jigowa kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya kuma shugabar ofishin muryar Amurka a Abuja. Hajiya, wato za ku ji ta bakinta akan labarin zargin Hajiya Jamila Tangaza da hannu a karkata akalar wasu maƙudan kuɗi daga hukumar da take shugabanta ta raba hilaye a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Za ku ji duka wannan daga Usman Ahmad Kabara, ya gama karanta labaran duniya.
Jama'a tare da sallama, assalamu alaikum, barkanku da haduwa. Akalla mutane 13 ne suka mutu waɗanda suka hada da fararen hula 5 soja 1 da kuma mahara 7 a wani harin ta'addanci da aka kai a wata harabar 'yan sanda a Mogadishu, babban birnin Somalia, a yau Lahadi. Ministan cikin gidan Somalia Abdulrazak Umar Muhammad ya fadawa muryar Amurka cewa wannan harin an auna shi ne akan shalkwatar ofishin 'yan sanda na binciken manyan laifuffuka. Umar ya ce ya 'yan kunar bakin wake ne guda 2 suka dirawa wajen a guje da abin hawa suka rafki babbar kofar shiga ofishin CID, inda bam daya ya tarwatse a kofar, daya kuma ya tarwatse a tsakiyar titi. Daga baya kuma wasu mahara 5 da manyan bindigogi suka farwa kutsawa cikin shalkwatar, nan take aka bindige 3 a wajen kafin su kai ga shiga, aka kuma halaka ragowar 2 a daidai lokacin da suka samu shiga harabar charge office din na bincike. Jami'an Iraki sun ce maharan ta'addanci sun kai wasu hare-hare guda 2 akan wata ma'aikatar sarrafa sinadaran kimiyya a arewacin ƙasar, inda suka kashe akalla mutane 5 duk a yau Lahadi. Abin ya faru ne a yankin da ke ƙarƙashin ikon Kurdawa a lardin Kirkuk. Jami'an sun bayyana cewa harin farko ya faru ne a daidai tazarar kilomita 15 daga arewa maso yammacin Kirkuk, daga baya kuma maharan suka bankawa wajen wuta. Hari na 2 kuma ya faru ne a kusa da ma'aikatar man fetur ta Bai Hassan. Maharan sun yi dirar mikiya tare da damarar bumabumai a jikinsu, inda suka kashe wani injiniya guda 1, sannan suka jikkata mutane guda 5. Akalla an kashe mahara guda 3 daga cikin 4 da suka kai harin. To amma har yanzu babu wani tabbacin ko maharan sun tayar da damarar bam din da ke jikinsu ne, ko kuwa sun harbi waɗanda suka kashe a wajen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta buƙaci Afghanistan ta gurfanar da rundunonin mayakan sa kan da ke biyayya ga jami'an gwamnati game da kashe-kashe da cin zarafin fararen hula a arewacin lardin Faryab. kungiyar Human Rights Watch dake New York ta nan Amurka sun ce hujjojin da suka tattara sun nuna cewa harin da aka kai a watan Yuni ya sami membobin sojoji ya hada da membobin sojoji na Jambish masu biyayya ga mataimakin shugaban kasa na farko Abdulrashid Dostum mai da aikata wannan laifi an tattaro hujjojin ne ta hanyar hirarraki da mutanen kauyakun yankin wanda aka yi da su bayan an kai wannan hari da ya halaka tare da cin zarafin al'umma haka ma tawagar majalisar dinkin duniya dake taimakawa Afghanistan ta bada wani rahoton tsakiyar shekara na jin ta bakin al'ummar Afghanistan dan jin yadda sojoji suka kai hari tare da yan Jambish din suka kuma halaka mutane tare da cin zarafi a ranar 26 ga watan Yuni da ya wuce Babban limamin Krista na Katolika Papa Roma Francis ya fadawa dubban maziyarta ibada a Krakow ta kasar Poland da cewa su yi amanna da sabon tsarin mutunta bil'adama da cewa kar su yi amfani da hanyoyi da kin kan iyakoki wajen tsana ko kuma shuri bukatun neman daukin yan gudun hijira ya fadawa dimbin jama'ar da suka taru daga sassan duniya a wani katafarin fili a kuma rana ta karshe na kwanaki 5 da ziyarar da ya kai zuwa kudancin Poland din inda Papa Roman yayi kira ga duniya da su yi amfani da damar yadda duniya ta zama ta hanyar sadarwar internet wato yanar gizo domin tabbatar da sun isar da kafofi da kuma sada alheri ta wannan kafa.
Usman Ahmad Kabara ya karanto labaran duniya. To bayan hare-haren hadin gwiwar da rundunonin sojojin Najeriya na sama da kasa da kuma ruwa suka kaddamar a jahohin Lagos da Ogun ko kuma a wani yanki da ke tsakanin jahohin Lagos da Ogun bayanai na cewa an tsagere 114 a kalla sun rasa rayukansu wai har ma da hararin hula kuma wasu masu dimbin yawa sun ji ciwo Domin tabbatar da waɗannan bayanai wakilin muryar Amurka a yankin Oshun Hassan Umaru Tambuwal ya tuntubi kakakin rundunar sojojin Najeriya wanda ya ƙarin haske akan batun.
Kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Rabe Abubakar ya min ƙarin haske a game da harin da sun haka a garin Arepo dake tsakanin jihohin Ogun da Lagos.
Sai harin da aka yi ya samo asali ga ainihin yadda suwan na 'yan ta'adda da sauran masu sakin mai suke ainihin addabar wannan al'ummar da ke wannan yankin ba gwamnatin za ta yadda da mutane su ɗauki ainihin bindigogi suna kai ma wanda ba su basu gani ba ko suna fasturtun mai da sauran makwancin su a kyalinsu so saboda haka ne ainihin muka yi wani operation wanda ake kira operation a watsi a wannan wurin kuma wannan operation ne ya ƙunshi jami'an ƙasa da na sama da na ruwa saboda labarin da muka samu ko bayanin da muka samu kan mutane na garin shine muka yi wannan farmakin kuma shi ko ubangiji ya sa muka ainihin yi nasara kan wannan yan ta'adda mun hana su kan abubuwan da suke yi kuma mun ainihin lalata kamfaninsu wanda suke wanda shi suna fito da wannan mutane.
To ko kun watsa dukkan waɗanda suke wannan wurin su waɗannan yan ta'addar?
Eh to ai kasa al'amari ba kuma su suna nan wurin kaga kenan kullu wannan abu zai kasance abu ne wanda za a rika yi lokaci zuwa lokaci kuma a tabbatar cewa an samu tsaro kuma an samu kwanciyar hankali sannan kuma an kare ainihin su al'umma da ke wannan wurin wanda ba su gani ba sannan kuma an kare dukiyar gwamnati da sauran makamancinsu. To abu ne wanda zai ci gaba da za mu ci gaba da yin shi Allah da ya tabbatar cewa dukkan wanda ke da hannu da wannan abin kuma wanda ke da ainihin nasaba da su wannan yankin ya Allah da an gama da su.
To kawo yanzu mutane nawa kuka kashi a wurin?
Eh to ai ka san abin ne wanda an dai farmaki kuma an yi nasara kansu kuma insha Allah mun san za mu ci gaba da wannan domin mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya. Abin da za mu bai da hankali a kan shi nan shi ne ainihin abin da muka yi domin mu tabbatar cewa an samu an kare mutane ba ainihin boya ko mutane a kashi da sauran makarcin su. Dai mafi ala shi ne an yi wannan farmakin kuma an yi nasara kansu.
To ko akwai wasu mutane da ko kama a halin yanzu?
Eh to ina maka son wannan wurin wuri ne wanda kain soji su zo kuka da nan zo wuri ne wanda ainihin yan tsari ke zama kuma wannan wanda suke tsakin mai da sauran bubutu gidan mai da sauran makwancin su yanzu da aka sa wannan operation a wannan wurin ba ga ya hana su yin wannan abubuwan kuma sannan a kowane lokaci a kullum ana kama mutane ana kama ne motocin suka zo loading wannan mutane man da suke rasa da sauran kwanci su so suna da yawa akwai motoci da aka kama akwai mutane da yawa aka kama wanda kuma za a mika su ne a hukunta su kamar doka ta tana
da wasu rahotanni na cewa kun rutsa da fararen hula me zaka ce a game da wannan
wannan duk wannan propaganda ne na su wannan ɗan masu tarikayen bayanan suke wannan abu amma sun zin jami'an tsaro wanda aka biya su kare mutuncin ƙasarsu kuma kare mutuncin ƙasarsu a ko'ina suke aibar za a su ainihin juya baya su wani abu su ainihin cutar da wanda ya kamata su kare wannan duk magana ne na wanda ba su tushe kuma magana ta yi tura ga wannan kiyan tsarin wanda ke wannan magana domin su tabbata cewa sun ainihin hana mu yin aikin da muke kuma sa mutane su ga cewa kamar muna yin abin da bai dace ba ba za a yi mu wannan abin domin duk abin da muka yi mun yi ne domin mu tabbata cewa ya zama alheri ga ƙasar kuma da 'yan ƙasar to wannan magana ce kawai ba da ba ta tushe gara ne kawai su yi
to kamar yanzu zuwa wani lokaci ne kake ganin za ku kammala wannan aikin
to ai wannan ya danganta ga ainihin matsalolin da ke tasowa don da matsalolin ta so dole ai iron aika so ba za a cewa ga kwalocin da mu kai mana su muka tusu illa ya kada muna kira ga mutane dukkan 'yan Najeriya da kuma wanda ke zana a wannan yankin su ainihin haɗa kai da jami'an tsaro wanda 'yan Najeriya ne ta yi mukamu kasansu domin a tabbatar cewa wannan 'yan ta'adda wanda ke ainihin lalata buratan mai da kuma cin nazarin wannan
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Shi aikin soja sai jan namiji wanda ba ya yi jira. Wayo ni ina kuke mazan fama ku ne muke jira filin daga. Gama sawa a dawa sai gwarzo soja wa cikin dawa filin daga. Kasan soja idan ka gane shi kishin ƙasa yake. Kama za a dawa idan kun duba kama dawa suke sai shafukar waya cikin daji domin ku suke kai amma al'umma ganin namijin ai sai an haɗe fagen daga kama za a dawa sai gwarzo soja wa cikin dawa filin daga ga soja sama ga na ƙasa din soja suke Ga sojan ruwa ga na airport soja suke amma wani yaki kowa aikin shi yake to amma al'umma ganin namijin ai sai an haɗe fagen daga kama sawa a dawa sai gwarzo soja wa cikin dawa filin daga
To labarin cewa shugabar hukumar raba hilaye a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma tsohuwar shugabar sashen Hausa na rediyon BBC a London Hajiya Jamila Tangaza na tsare a hannun hukumar yaƙi da rashawa da cin hanci ta Najeriya EFCC. Bisa zargin cewa ta karkata akalar wasu maƙudan kuɗaɗe ya girgiza duniyar ma'aikata da labarai na ciki da waje. Saboda haka ne na tuntuɓi jiguwa ƙungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya kuma shugabar ofishin muryar Amurka Abuja Hajiya Madina Dauda domin mu ji yadda suka ji da wannan labari na Hajiya Jamila Tangaza.
A gaskiya duk da cewa zargi din ne wannan labari bai min daɗi ba. Da farkon farko ni 'yar jarida ce kamar ita kuma ba safai. Ake ba 'yan jarida aiki a same su da laifi irin wannan ba. Dalili kuwa shine muna cikin waɗanda ke ƙoƙarin faɗakar da al'umma da ilmantar da su illan irin waɗannan abubuwan. Na a baka amana ka ci. Abu ne mai wuya. Abu ne mai wuya in amince yanzu haka. Cewan tana cikin wannan halin zargin da aka yi. Saboda ni sai an tabbatar min da gasken wannan labari, sannan zan yadda cewa ta yi irin wannan laifin. Kin ga a Najeriya nan, mata an san mu da riƙon amana. Yau in aka ce miki za a ba mace muƙami sai ki ji ana cewa lallai wannan aiki da aka ba ta za ta yi aikin nan tsakaninta da Allah don ba a san mata da fata ba. Kuma fitacciyar 'yan jarida irinta wacce ta daɗe a Ingila wani irin kuɗi ne ba ta riga ta gani ba a duniyar nan da waɗannan 'yan kuɗaɗe ma da ni nake kiransu 'yan kuɗaɗe za su tsone mata ido kaga wayanda suka fi wannan tana shugabancin tashin Hausa na BBC kaga kudade da suka fi wannan kuma bata sace su ba saboda haka abu ne mai wuya gaskiya dole ne in dai har hukumar yaki da cin hanci a Najeriya wato EFCC suna rike da ita a yanzu to zan ba su shawara ne su tabbatar sun yi bincike kop kada ya zama cewa an mata ingiza mai kanturuwa ne balle kina mace a mukami irin wanda ita ta samu kuma take da shi din nan akwai masu kyashi akwai waɗanda suka kijininta akwai waɗanda suke ganin cewa dan menene su ba a ba su maza ba aka ba mace yau shekarunta nawa tana wannan aikin ba a ga laifin ba sai yanzu saboda haka zan ba su shawara su bincike na sosai don kamana ni kam sai Ibrahim Magu shugaban EFCC ya tabbatar min da gaskiya cewa an yi bincike ga abin da aka gano gaskiya sannan amince cewa ta yi wannan abin dalili kuwa akwai ajizanci na dan adam wanda ban riga na fara kawo shi ba a bayane na na farko don me akwai ajizancin kowa ya san haka amma mace ai tana da rauni a zuciyarta tana da tausayi tana kuma da tsoro dalilin kenan da yasa ban fara kawo shi ba ban fara kawo ajizancin ba dan mace na da tausayi tana da tsoro kafin har ta kai ga tsoma hannu a abin da ba nata ba yana da wuya
musamman kuma Hajiya Madina ganin cewa duk wanda ya san irin aikin da Jamila Tangaza ta yi a BBC na yaki da irin wannan manuha dai ta cin hanci da rashawa yadda ta shiga ƙauyuka tana hadakar da talaka ya tashi ya jajirce ya kwaci kanshi daga irin waɗannan ƴan siyasa masu aƙidar cin hanci da rashawa
kwarai da gaske ai tunda ake mata ƴan jaridu masu ɗabi'a irin nata fitattu ne ba mu da su da yawa mun yi waɗanda suka koya mana aikin nan Allah ya ji kansu irin su Hajiya Bilkisu Yusuf sun bar duniya kuma kowa ya san irin halin da Bilkisu Yusuf ta bar duniya sai mutumin da Allah ya amince da shi yake barin duniya a halin da ta bar duniya su suka koya mana aikin nan tana ɗaya daga cikin fitattun ƴan jarida a Najeriya ko sunanta kika ambata a ko ina yaro dan karami ya san sunan Jamila Tangaza saboda haka abu ne ya gaskiya a ce ta yi irin wannan gwagwarmaya a BBC na yakan cin hanci da rashawa na fadakar da al'umma haƙoƙinsu da yadda za su kwato ta yi shekaru sama da 20 tana wannan abin kawai rana ɗaya kwatsam a ce an samu irin wannan hali a tare da ita abu ne mai wuya in yadda saboda haka fata ta a nan shine Ubangiji Allah ya sa ba gaskiya ba ne Ubangiji Allah ya sa waɗanda ke tare da ita da suka san halinta za su yi mata shaida na ƙwarai domin in aka nemi waɗanda suka santa aka kira mu dai mu zo mu ba da shaidan abin da muka sani za mu faɗa abin da muka sani tsakani da Allah saboda haka fatata a nan shine yadda ake binciken kwakwafi na waɗannan abubuwa a kewaye da ƙasa za a yi anatan ma a fito mana da zahirin abin sannan kuma mu ga yadda za a yi in ma har gaskiyan ne mu nemi sauki shine kawai abin da zan ce
daukaka awar gudu awar newa daukaka awar gudu awar newa Shahara awar gudu awar newa Shuhura awar gudu awar newa Arabo ne ma daukaki mafi girma
awar awar newa sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana ƙarfe 11:19 na safe, wato 4:19 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Ma saurare, yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Hanyar nuna ƙaunar Allah shine ka ƙaunaci dan uwanka.
Babban abin da zai kawo zaman lafiya da tsorewar hulɗa shine idan an samu gafara da yafewa.
Idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu, to a gaba za mu samu sangartattun manya.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdu ke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri na bishara da ya kasance na ƙarshe da za mu kawo muku. A cikin kimanin shekaru 3 da muke gabatar da wannan shirin, mun gayyaci limaman addinin Krista har idan ta kama da limaman addinin Musulunci domin jan hankalin al'umma kan batutuwa da suka shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa. A shirinmu na farko, Reverend Iliya Gata Malumfashi ya yi magana kan buƙatar nuna ƙauna ga abokan zaman tare da take sahihiyar ƙauna.
Ma sauraron, barka da warhaka, assalamu alaikum. Hanyar nuna ƙaunar Allah shine ka ƙaunaci dan uwanka. Allah ta faɗi cikin Annabi cewa za ka gaunaci dan uwanka kamar kanka. Kai da kake zaune a ina kake zaune, da wa kake zaune, ya kake zama da yan uwa. In za mu nuna ƙauna ga yan uwa, wato kin abin da wani ke ki, kin abin da kai kake kin yi maka, son abin da kake so a yi maka, ka yi shi haka ga dan uwa, wato ina faɗi muku ƙasa za ta zauna lahiya.
Reverend Muhammadu Dan Amarya ya yi magana kan yadda tarbiyyantar da yara zai taimaka wajen magance matsaloli da suka addabi al'umma.
Yara su ne manyan gobe, kamar yadda su yi magana suka faɗi. Kuma idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu, to a gaba za mu samu sangartattun manya. A ƙarshe kuma za mu samu sangartacciyar ƙasa. To menene maganin wannan? Maganin wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki. Allah ya faɗa mana a cikin littafin Imanu sura ta 22 ayar 6 cewa ka hori ɗanka farkin da zirbi, ko ya tsufa ba zai rabu da shi ba.
Mun kuma kawo muku yunkurin Ecclesia a jamhuriyar Niger na koyawa matasa buƙatar haɗin kai da gina ƙasa.
Reverend Haruna Labo daga nan Église Évangélique de la République du Niger Euren Zender. Wannan dai taro na matasa wanda ka shirya shi a cikin garin Zander yana da taken matashi Krista da kuma ƙoƙarin shimfiɗar da zaman lafiya tsakanin addinai daban-daban. Wannan shine babban taken da muka ɗauka mu sanar da matasa irin halin da ya kamata su kasance da shi a matsayinsu na matasa Krista da kuma cikin halin zamantakewa tare da sauran addinai da ke da akwai daban-daban cikin wannan ƙasa ta Tunisia.
Reverend Mati ya yi magana kan buƙatar yafewa juna.
Gafara ita ce yafewa, ko haƙura da kuskure ko laifi da wani ya yi. A cikin rayuwa da mu'amala da muke da juna, dole za a samu inda saɓani ko kuskure zai shigo a cikin zamantakewarmu da ƴan uwa da muke tare. Da haka a duk lokacin da wani ya taka haƙƙin wani, ko wani shiga hakkin wani, babban abin da zai kawo zaman lafiya da tsorewar hulɗa shine idan an samu gafara da yafewa. Yesu Almasihu ya yi mana koyarwa da misalai da dama game da yafewa ko gafara. Zan yi nuna muhimmancin gafara da yafewa. Ya yi koyarwa, ya ce idan za ka ba da sadaka ko baiko, sa'annan sai ka tuna kana riƙe da wani a zuciyarka. Ya ce ka kyala ba da sadaka duk da muhimmancin da sadaka take da shi. Ka je ka sami wannan mutum wanda kake rike da shi a zuciya, ku daidaita, kai masa gafara, sa'annan sai ka zo ka sa baiko, ka zo ka ba da sadakar da kai niyya. Mun ga wannan yana nuna mana muhimmancin da gafara take da shi.
Bishop Matthew Kuka na Sokoto Diocese ya bayyana iyakar shugabannin addini a yunkurin samun zaman lafiya tsakanin al'umma.
Mu mabiyan addinin Krista da addinin Musulunci da sauransu ba mu muke mulki a Najeriya ba. Gwamnatin Najeriya ita an zaɓi 'yan siyasa suna mulki. Akwai gwamnoni waɗansu kan suna gani kamar ya zai zama ta cewa ana wannan ana samu wannan irin damuwa a ce shugabannin addinai da suke yi. Ni yanzu ni shugaban ina shugabancin addini amma ba baki na ba ban da wani abu.
Mun kuma yi doguwar hira da Reverend Estefanus Manu, wani limamin Kirista da ke da baiwar dori.
Na kan ga mutane idan mutum ya samu kariya sai in ga tausayinsa sai in je kaman aboye in je musu jinya. To daga nan so na zo na fito a fili. Shine har yanzu ina kai.
Akwai dorin da yakan gagare ku kai musamman dai akwai irin kariya da za ta gagare ka dorawa?
Eh akwai dalili ko shine idan misali an ce kaba ne ko cinya ne. Sana ba fara dore shi a tabbacin da ya kamata a dore ba zai zo ya toshe domin kin san akwai romo a cikin kashi to idan romon nan yayi soso ya zo ya toshe kofa din to bangare da bangare din ko ka hada in ba hada da na'uran bature ba kamuwa
to bari mu yi sallama a shirin da wannan sako
abin da zan ban muku mai sauraro wannan ayar Allah daga cikin littafin Allah mai wa'azi sura ta 12 aya ta 13 wannan shine wajibi ga mutum ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa wannan ya zama wajibi abin da zai zama taimako kenan ga abin da aka saurara a ji tsoron Allah a kiyaye dokokinsa to ubangiji ya sa albarka cikin abin da aka yi sa kayya kuma ta alheri ga waɗanda suka yi wannan hidima ne kuma wanda muka saurara aka ji aka aikata da mu da shi duk Allah ya mana isa mana albarka amma
da wannan kyakkyawar fata ta Reverend Iliya Gata Malumfashi zamu ja labule a shirin bishara muna kuma godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa cikin shekarun nan ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke cewa bari alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu da kauna Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga baban mashhud Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
To haka yake akalla mutane 13 ne suka mutu waɗanda suka hada da fararen huda guda biyar soja ɗaya da kuma mahara guda bakwai a wani harin ta'addanci da aka kai a wata unguwa aka kuma harbi mutanen a Mogadishu babban birnin Somalia a yau Lahadi. Ministan cikin gida na Somalia Abdulrazak Omar Mohammed ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan harin an auna shi ne akan shal kwatar 'yan sanda ta binciken manyan laifuffuka. Wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama a nan Amurka ta buƙaci Afghanistan ta gurfanar da rundunonin mayakan sa kan da ke biyayya ga jami'an gwamnati game da kashe-kashe da cin zarafin fararen hula a arewacin Faryab. Kungiyar Human Rights Watch ta take nan New York ce ta yi wannan kira. Jami'ai a Iraki sun ce maharan ta'addanci sun kai wasu hare-hare guda biyu akan wata ma'aikatar sarrafa sinadaran kimiyya a arewacin ƙasar inda suka kashe akalla mutane biyar. Abin ya faru ne a yankin da ke ƙarƙashin ikon Kurdawa a lardin Kirkuk. Jami'ai sun ce harin farko ya faru ne a wata unguwa mai tazarar kilomita 15 daga arewa maso yammacin Kirkuk. Daga baya kuma maharan suka bankawa wajen wuta. Hari na biyu kuma ya faru ne a wata ma'aikata ta man fetur mai suna Bai Hassan. Jami'ai a jihar Texas da ke nan Amurka sun bada bayanin cewa an sami wasu harbe-harbe kashi biyu a babban birnin kudancin jihar. Kafafen yaɗa labaran cikin gida sun rawaito cewa harbe-harben da aka ji ya jikkata mutane sannan kuma an samu mutuwar wata mata. 'Yan sanda sun ce mutane su ƙauracewa wajen domin gujewa rayuwarsu da lafiyarsu.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu kuma kamar yadda kuka sani yau ba mu da shirin dare saboda haka iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a cikin har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya karanto labaran duniya da wadda ta hada mana sauti Tsiyon Girma da kuma injiniyan mu Mr. Al Santos ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata ku huta lafiya sai gobar haka da izinin Allah mu saki haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda muke gabatarwa da Jamila Kabiru Faje.